الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدوك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 5 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 9 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wai tambayar dan uwa a wani lokaci ne ake yanka layya lokacin yanka layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana a cikin hadisi ingantacce kamar yanda hadisin na cikin sahih al-bukhari a ranar layya bayan an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya khutuba a cikin khutubarsa manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallah manzon Allah ya ce shi ne ya dace ma sunnar amma duk wanda ya sake ya yanka kafin a gama sallar idi manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace don haka lokacin da ya zama wajibi a yanka layya wanda kuma in an yanka ta inganta shi ne bayan gama sallar idi amma kafin a gama sallar idi duk wanda ya yanka layya ba layya bace ba kamar yanda Abu Burda ibn Niyar Allah ya kara masa yadda a ranar idi kafin a shi masallaci yayi sammako ya yanka layyarsa bayan an tafi idi an gama sallah sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin khutubarsa manzon Allah yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallar idi manzo Allah ya ce san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa wanda ya yanka bayan an gama sallah manzo Allah ya ce shi ne ya yi layya a lokacin nan wato a lokacin nan sai ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni ko tuntuna an yi an gama ya ce na yanka layyata yace saboda ina da makwabta talakawa mabukata yace ya rasulullahi ina bukatar naman layyata ya riga kowane nama zuwa bakin su manzo Allah sai yace masa shatuka shatula ne layyarka da kai manzo Allah yace ba dai dabbarka da kai yanka manzo Allah yace ba dai ya bace nama ne ka gabatar ma iyalinka yace to ya rasulullahi ina da wani dan gunsuru bai shekare ba amma yana da mai manzo Allah ya ce sheka an maka rangwame ka yanka amma har zuwa kiyama baya halatta wani ya yanka dan gunsurin da bai shekare ba a matsayin layya to a takaice anan abinda muke so mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana lokacin da ya dace a yanka layya shine bayan gama sallah don haka maganar sidi man ya yanka wannan babu dalili a kai shi dai sharadi ka tabbata cewa an gama sallar idi, in dai an gama sallar idi to mutum zai yanka layyarsa. Bugu da ƙari malamai suka ce to in aka ce sai liman ya yanka, idan aka waye gari ranar layyar liman ba shi da abin yanka, jama'a fa sai yankawa za su yi? Don haka dai iya abinda nasi ya tabbatar mana shine gama sallar idi shine lokacin yanka. Kafin a gama sallar idi baya halatta mutum ya yanka a matsayin layya, ko ya yanka a matsayin layya ba da yayi bace nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Fa'ida mun faɗa mu maimaita a ƙarƙashin wannan hadisi, kyawun niyya baya maida bid'a ta zama ibada. Don mutum ya zo ya ce maka ayyu da kyakkyawar niyya ne don mu yi kaza, don mu dan ayi kaza, don ayi kaza muke, to wannan kyawun niyya baya maida bid'a ya zama ibada. Inda kyawun niyya na maida bid'a ta zama ibada, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abu Hurra ya ce masa dayyarka tayi, kaga shi manufarsa saboda makwabtansa talakawa ne su samu dan abin da za su kai bakinsu kafin a fita masallacin idi, amma wannan kyawun niyya tashi bata maida aikin shi wanda yake na bid'a ya zama ibada. Manzon Allah ya ce masa shatuka shatu lami, dabbar ka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ka gabatar ma iyalin ka ba ne ya bace. Na'am.
Malam dabbar da liman kyakkyawa can wajen idi da alida ya yanka wannan yana cikin sarfin
ne? Ni ne?
Dabbar liman da ake kaiwa wajen masallaci ne
yana cikin sarfin. Ko ina mutum yana iya kaiwa ya yanka, liman yana iya kai ta masallacin idi ya yanka, kai ta masallacin idi liman ya yanka akwai hikima. Saboda ya tabbatar ma jama'a lokacin yanka ya yi, kuma wanda bai iya yanka ya gane cewa ga yanda ake yankawa. Na'am. Dabba misali kunnanta koda a yanke ke gaba ɗaya, koda kwata-kwata ba ta da kunnuwa, wannan baya tasiri game da layya, ya halatta a yi layya da ita. Haka nan dabba wadda take mai karyayyen ƙaho, ko wadda ba ta da haƙora, ko wadda wutsiyar a yanke take gaba ɗaya, ko dabba wadda take daddaƙaƙa gaba ɗayan su, wannan baya tasiri game da layya, ya inganta a yi layya da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taƙaita mana ayyuka guda huɗu su ne duk dabbar da ta siffanta da ɗaya daga cikinsu to baya halatta a yanka ta a matsayin layya. Shi ne ya ce arba'un la yajzina fi bahaya, ko kuma la tujzi'u fi bahaya. Manzon Allah ya ce dabbobi guda huɗu, manzon Allah ya ce ba sa wadatuwa game da yin layya. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce al'aurakul bayyinu awruha, wato dabba mai ido ɗaya wadda idan ta ɗaya ya bayyana, ma'ana ya bayyana cewa mai ido ɗaya ce idan ɗaya ba ta gani. To an ce mai ido ɗaya ba ta yin layya, ina ga dabba wadda take makauniya kwata-kwata ba ta gani? Na biyu manzon Allah ya ce wala arja'ul bayyinu arjuha, da gurguwar dabba wadda gurguncinta ya bayyana, duk dabbar da in an sake ta an kura ta za a ga tana tsangalawa, to wannan baya halatta a yi ta a yi layya da ita. Na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ya ce wannan wal ajfa'u lati la tunki, wato da ke kasassar dabba wadda ba ta da mai, ayin lati la shahama laha, wadda ba ta da bargo ba ta da mai, duk dabbar da take kanjaman ma ba ta da mai baya halatta a yi layya da ita, ko an yi layya ba layya bace. Na hudu sai manzon Allah yake faɗa wal maridatu bayyinu marduha, da dabba marar lafiya wadda rashin lafiyar ta bayyana, duk dabbar da aka gane ba ta da lafiya to wannan baya halatta a yi layya da ita. Waɗannan su kadai ne ayyukan da in an samu dabba ta siffanta da ɗaya daga cikinsu to baya halatta a yi layya da ita. Amma don rashin kaho, ko rashin haƙora, ko rashin an yanke kunnanta, ko an yanke wutsiya, wannan duka baya hanawa a yi layya da ita. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya kirga karyewar kaho in dai yana jini cewa rashin lafiya ne, amma in baya jini ya warke to wannan babu ba laifi akan iya yin layya da ita. Amma in yana jini kahon ya karye, yana jini to ya kirga karyewar kahon da jinin da yake a matsayin rashin lafiya ne. washin wani yana iya ma wani istihara, kamar misali ka je wajen malamin ka ce wai adiba maka a maka istihara, baya halatta. An gane ku? Saboda ita da istihara abu ce wanda shari'a ta shar'anta mana, kuma wani baya ma wani, kowa shi yake ma kansa. Idan aka ce al-istikhara ma'ana neman zaɓi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abu ne tun ka ruka ka jahilci alkhairinsa game da sharrinsa, to anan sai ka mai dama masanin kowa da komai ka nemi ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi. An gane ku? Addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu cewa idan ɗayanku ya himmantu game da wani al'amari, ma'ana ka sa wani al'amari mai mahimmanci gaba, ka jahilci alkhairinsa game da sharrinsa. Manzon Allah ya ce to yi raka'a biyu, idan ya gama wannan raka'a biyu sai ya faɗa ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqduhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li al-khaira haythu kana thumma ardini bi. Haka addu'a take. A cikin tsake-tsaken addu'ar zaka ambata buƙatar ka daidai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. An gane ko? Misali kasuwa ce zaka fara, ka jahilci faduwarta da ribarta, sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi tijarata khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri har zuwa ƙarshe. To ita kuma wannan addu'a ba sai in za a kwanta ba za a yi ta, ko dare ko rana za ka iya yin ta. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai kayyade mana wucewa sai idan mutum zai kwanta da dare. An gane ku? Kuma ba maganar ma Ubangiji toge cewa in alkhairi ne in ga fari ko tsanwa, in sharri ne in ga ja ko baki, ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar. To dan haka idan kai wannan kuma za ka iya maimaita ta kwana da kwanuka, idan ka ji san abin ya karu a cikin zuciyarka, kuma hanyoyin kasancewar al'amarin na sauƙaƙa, to akwai alkhairi a cikinsa. In babu alkhairi a cikin wannan al'amari, za ka ga Allah ya jefa maka ƙinsa da ƙyamarsa a cikin zuciyarka, kuma za ka ga abin yana ƙara nisantarka, kai ma kana ƙara nisantar shi, sai Allah ya canza maka abin da ya fi shi alkhairi. To haka addu'ar take, wani baya ma wani. In ma baka iya addu'ar ba, bayan kayi raka'a biyu sai ka ce ya Allah wannan al'amari da na sa gaba, ko kuma ka ce ya Allah kai ne masani ni ba ni da sani, kai kake da iko ni ba ni da iko, ya Allah wannan al'amari da na sa gaba in alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na, ya Allah ka kaddara min shi. Ya Allah wannan al'amari da na sa gaba in sharri ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na, ya Allah ka juye mun da shi, ka canza mu abin da ya fi shi alkhairi. A jimilce kenan iya abinda za ka faɗa da duk yaran da ka iya. To don haka ba maganar wani ya maka da istihara na cewa je kada safe ya zo ka zo ya baka labari tamkar an masa wahayi a cikin dare. An gane ku? Don haka in dai istihara ce wanda shari'a ta shar'anta, to kowa shi ne zai ma kansa ita ce wannan addu'a. Bayan ita babu wata istihara, duk wata istihara da za a ce maka da sunan istihara to diwani da shi da biyu iya wuri duk tafiyar su daya. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 46. Kafin aya ta 46, aya ta 45 bayani ne Ubangiji ta'ala yake mana game da wato wata wani dalili daga cikin dalilai waɗanda suke na kudurarsa da kadaitarsa a cikin ibada. Shine Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ubangiji Ta'ala shine ya halicci dukkan wani abu wanda ke tafiya a ban ƙasa daga ruwa. Idan aka ce dabba, an ciro shi ne daga fadarsu dabba ya dibbu, a gane ko? Dabba ya dibbu dabiba. Idan aka ce dabba, duk abin da ke tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba. Illa kasancewar idan muka dawo a al'adance, in aka ce dabba, halitta wadda take da kafa hudu mai tafiya, kamar misali irin dabbobi waɗanda suke na gida da na daji, su ne ake kira da dabba. Shine yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ubangiji Ta'ala shine ya halicci dukkan wani abu mai tafiya a ban ƙasa, mimma in, wato daga ruwa. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da ma'in a nan shine wato ɗigon maniyyi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. A gane ko? Wasu malamai suka ce min ma'in, ma'ana asalin dukkan wani abu wanda ke tafiya a ban ƙasa daga ruwa, Allah ya halicce shi. Sai yace fa minhum man yamshi ala batni. Daga cikin dabbobin da Allah ya halitta, akwai dabbar da ke tafiya a kan cikinta. Misali kamar wace irin dabba? Kamar maciji, kamar tsutsa, an gane ko? Kuma kamar kifi, shi ma yana tafiya ne a kan cikinsa. Sai yace wa minhum man yamshi ala rijlai. Daga cikin dabbobin akwai wanda ke tafiya a kan kafar biyu, kamar tsuntsu, kamar ɗan adam. Sai yace wa minhum man yamshi ala arba. Daga cikinsu akwai wanda ke tafiya a kan kafa huɗu, kamar dabbobi, wato da asiba, su ne namun dawa. A gane ko? Domin idan ka ɗauki dabbobi na gida, raƙuma da shanu da tumaki da awaki, kafa huɗu gare su. Haka idan ka ɗauki asiba, kamar zaki, kamar damusa, kamar kirkeci da sauransu, kafa huɗu gare su. Wani yakan iya cewa, to ai akwai dabbar da take da sama da kafa huɗu. Kwarai haka ne, akwai wadda take da sama da kafa huɗu. A nan an ambaci dabba wadda take mai kafa huɗu, ba a ambaci wadda take da sama da kafa huɗu. Me yasa? Saboda duk dabbar da take da sama da kafa huɗu, surar tafiyarta ba ta da bamban da wadda take tafiya da kafa huɗu. A gane ko? Duk dabbar da take da sama da kafa huɗu, kafa shida ko takwas ko goma ko sama da haka, to yanda mai kafa huɗu take tafiya, ita ma haka take tafiya. Don haka Allah ya ambata mana kenan nau'i uku: da mai tafiya a kan ciki, da mai tafiya a kan kafa biyu, da mai tafiya a kan kafa huɗu. Kenan duk wadda take da sama da kafa huɗu, sai ka jimilce ta a ƙarƙashin mai kafa huɗu. Sai ya ce, ya khluqullahu ma yasha. Ubangiji Ta'ala shi ke halittar iya abin da ya so daga cikin halittunsa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Lallai Ubangiji Ta'ala mai iko ne akan dukkan komai, babu wani abu da ke gagararsa. To wannan alama ce wadda take nuna mana cikakkar kudura ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, domin shi ya halicci kowa da komai. Sai yace, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Ubangiji Ta'ala yace, tabbas mu ne muka saukar maka da ayoyi waɗanda suke ma'abuta bayani. Wanda duk abin da ake bayani, ake nema, ake da bukata, to Alkur'ani yayi bayanin sa. Shine yace, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Ubangiji Ta'ala yace, tabbas mu ne muka saukar maka da ayoyi waɗanda suke ma'abuta bayani. Idan aka ce bayani, shine ka fito da zance wanda za ka iya fahimtar da mutum inda aka sa gaba. A gane ko? Kenan minka li gairika, shine ake kira da bayan. yinka li nafsika shine ake kira da tibyan, kayi kokarin yanda zaka gane da kanka shine tibyan, kamar yanda yace wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay'in, yanda kai zaka fahimta shine tibyan. Amma in aka ce bayan shine yanda zaka yi kokari ka fahimtar da wani, ka gamsar da shi, ka nuna masa inda aka saka ba. To ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su ayoyi ne ma abuta bayani. Sai ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ubangiji ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama izuwa tafarki wanda yake madidici. Mun yi bayani a baya wannan hidaya, hidaya ce tawfiqiyya, ko kuma mu ce hidayatut tawfiq, domin hidaya kala biyu ce, akwai hidayatut dilala wal irshad, akwai hidayatut tawfiq. Idan aka ce hidayatut dilala wal irshad shine wanda za a maka bayani, a nuna maka hanya ta kwarai, a nuna maka sakamakon da zaka haɗu da shi in ka bi ta, tare da haka kuma a nuna maka hanya ta banza, a nuna maka irin bala'i da musiba wanda zaka haɗu da shi in har ka sake ka bi wannan hanya. To ita wannan hidaya Allah ya mallaka ma annabawansa da manzanni da waɗanda suke masu biyar tafarkin su malamai. Dan haka Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma manzansa wannan nau'i yake cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da jama'a zuwa tafarki madidici. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani, bayani mai gamsarwa, ya nuna mana hanya ta kwarai, ya nuna mana hanya ta banza, ya nuna mana kowace hanya in mun bi ta to ga karshen yanda zai, ga karshen yanda al'amarin da zai kasance. To haka wannan hidaya Allah ya mallaka ma malamai, mabiyan annabawa Allah ya mallaka musu, su ma jama'a bayani ga hanya ta kwarai, ga hanya ta banza, kuma iya abin da ya rage mutum ya zaba ma kansa. Kamar yanda kowane dan adam da Allah ya halicce shi sai da yake sa masa wannan bayani, kamar yanda yace inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura, kamar yanda ya faɗa fa amma samudu fa hadaina hum fastahabbul ama alal huda, kamar yanda ya faɗa wa hadaina hun nashkai. To amma hidayatut tawfiq na ama bawa dace game da bin tafarki na kwarai, wannan abu ne wanda ke hannun Allah. An gane ku, shi kadai yake da mallakar yama bawansa dace ya dora shi kan hanya ta kwarai. Shine anan yake tabbatar ma kansa, yace wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda yaso zuwa tafarki wanda yake madidici. Domin duk wanda Allah bai azurta shi da wannan hidayatut tawfiq to ba wanda ya isa ba shi ita, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar amminsa Abu Talib musulunta karshe akan kafirci ya bar duniya. Manzon Allah ya samu damuwa, Allah ya turo masa sakon innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin, ubangiji ta'ala yace lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa, sani dai ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda yaso daga cikin bayinsa, kuma shi ya fi kowa sanin suwa suka cancanci shiriya. Haka can Allah ya kore masa wannan shiriya, yace masa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha, kuma haka can ya faɗa walau sha Allahu la jama'ahum alal huda fala takunanna min al-jahili, haka a can cikin suratu Yunus walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini, dan haka can yace wallahu yad'u ila daris salam, sai yace wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, haka anan ya faɗa ya maimaita wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda yaso zuwa tafarki madidici. Ita wannan hidaya ita ce kullum muke faɗa, muke maimaitawa a cikin sallolinmu na farilla da na nafila, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka tabbatar da dugadaganmu akan tafarki wanda yake madidici. Zamu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa yaquluna aamanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مؤمنون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذئنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وبنجي تعالى نفدا ويقولون آمنا بالله wato suna fada cewa mun yi imani da ubangijin da ya halicce mu wani rasuli kuma mun yi imani da manzon da ya aiko mana wa aqana wato mun ji mun bi game da sakon da manzon ya zo mana da shi su wane ne ke fadar haka su ne waɗanda imaninsu ya takaita akan harshe bai isa zuwa zukatansu wanda su ne mafi sharri da mugunta na bayin Allah a ban ƙasa kuma haka sun fi kowa kaskanci da wulakanci ko kuma kaskanta da wulakanta a ranar kiyama ma'ana a takaice munafikai an gane ku wanda su imaninsu ya takaita ne a baka bai isa zuwa cikin zuciya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da halashinansu abinda babu shi a cikin zukatansu haka a cikin suratu Ali Imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktun suna faɗa da bakunansu abinda babu shi a zukatansu dan haka su sun faɗa kamar yadda Allah ya hakaito mana anan cewa wa yaquluna amanna billahi suna faɗa cewa mun yi imani da ubangijinmu wa bil rasuli kuma mun yi imani da manzon da ya aiko mana wa aqana suka ce mun ji mun bi game da sakon da manzon ya zo da shi ubangiji ta'ala ya ce kuma ya tawalla fariqun minhum min ba'di zalik sannan wata jama'a daga cikin su wato sai su juya baya min ba'di zalika bayan wannan fada ta su amanna billahi wa bir rasul ubangiji ta'ala ya ce wa ma ulaika bil mu'minin wama ula'ika bil mu'minin waɗannan ubangiji ta'ala ya ce ba mu'minai bane na hakika domin imaninsu ya takaita ne akan harshe bai isa zuwa cikin zukatansu kamar yadda Allah ya ƙaryatar da su game da imanin da suka ce sun yi bayani ya gabata tun a cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وبنجي تعالى يجي daga cikin mutane akwai wanda ke fada amanna billahi mun yi imani da ubangijin mu wal yawmil akhir mun yi imani da yini na karshe shine yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace wa ma hum bi mu'minina alhadi ba mu'minai bane yace yukhadi'un Allah suna fadar haka ne da nihin yaudara Allah wallazina amanu kuma dan su yaudaru wadanda suka yi imani suka cewa kaman tare da su suke ubangiji ta'ala ce wa ma yakhdauna illa anfusahum alhadi basu san da cewa ba kowa suke yaudara face kawunan su wa ma yashkuruna basu san da haka ba kaga nan sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar kiyama ubangiji ta'ala ya karyatar da su haka can cikin suratul munafiqun إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبنجي تعالى يتي إذا منافقين سكا زومك سكا بدا مكا تشيوا من شيدا من تبتر تشيوا كي منزوني له بنجي سيتي بدا مس والله يعلم إنك لرسوله للي الله ياسن كي منزن سني والله يشهد الله نا شهدا وانا تبترو ان المنافقين للذي منافقين لكاذبون للذي مقريتاني game da fadar su cewa innaka da rasulullah sun fada ne da baka amma ba su yadda ba da cewa kai manzon Allah ne da zukatansu to haka anan Allah ya karyatar da su shine yace wa yaquluna munafikaina fada amanna billahi mun gaskata da ubangijin mu wa bil rasuli mun gaskata da manzon da yazo mana wa ata'na kuma mun bi duk abin da ya faɗa mana kuma ya tawalla fariqun minhum min ba'd zalik ubangiji ta'ala yace sannan wata jama'a daga cikin su sai su juya baya min ba'd zalika bayan wannan faɗa ta su ubangiji ta'ala yace wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan wato ba mu'mine bane wani hakika imanin su ya takaita ne a baka dan haka wannan imani nasu iya amfani shi gare su a nan duniya sun yi kalima ta la ilaha illallah a matsayin cewa mu'mine ne to za mu yi aiki da zahirin abin da ya bayyana abin da ya buya a cikin zukatun su sai a maida zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sun tsara jinin su sun tsara dukiyar su sun tsara matan su da ƴaƴan su ba za a ribace su zama ganima wannan kalima ta la ilaha illallah da suka yi bakin iya amfaninta a nan a duniya ta zara jinin su ta zara dukiyarsu ba za a taba su ba to amma suna mutuwa farkon abin da za su haɗu da shi azabar Allah shi ya nan ubangiji ta'ala ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane ba na haƙiƙa sai ya ce wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi idan an kiraye su zuwa ga Allah da manzansa kira zuwa ga Allah shi ne zuwa ga littafinsa an gane ko wa rasulihi kira zuwa ga manzansa in yana raye a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke hukunci bayan komawarsa zuwa ga ubangiji shi ne komawa zuwa ga sunnarsa kuma yadda Allah ya faɗa fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuka yi jayayya game da wani abu ko mun kankantarsa to ku dawo da shi wannan jayayya ta ku dawo da ita zuwa ga Allah da manzansa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na raye a koma zuwa ga alqur'ani a je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani bayan komawarsa zuwa ga ubangiji shine a maida abun zuwa ga alqur'ani da sunna to shine anan yace wa idza du'u ila Allahi idan an kiraye su zuwa ga Allah ma'ana littafin sa wa rasulihi da manzansa li yahkuma bainakum domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke hukunci tsakankanin su da hukuncin Allah idza fariqun minhum muriduna ubangiji ta'ala yace sai ga maka wata jama'a daga cikin su suna masu bijirewa suna masu kauda kai wai idan an ce ku zo mu koma zuwa ga alqur'ani da sunna sai kaga wata jama'a daga cikin su suna bijirewa suna kauda kai ubangiji ta'ala yace wa in yakullahumul haq idan wato su suke da gaskiya akan wannan sabani da suka samu ya atu ilaihi muzinina zaka ga sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muzinina suna masu kaskanta kai suna masu ne kauya alare ko al-izan shine me kauya mutum ya sallama shine yace wa in yakullahumul haqq in su suke da gaskiya ya atu ilaihi za su zo ga manzon Allah muzinina suna masu ne kauya cewa sun yarda a yanke hukuncin da ya dace me yasa in suna da gaskiya suke zawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san kamar yanda in ba su da gaskiya manzon Allah zai ba su rashin gaskiya to sun tabbata in suna da gaskiya manzon Allah ba zai zalunce su ba zai tauye musu haƙƙin su zai ba su gaskiya shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce wa in yakullahumul haqq in su suke da gaskiya ya atu ilaihi za su zo zuwa gare shi muzinina suna masu me kauya cewa sun yi ra'ayi musu hukunci da hukuncin Allah ubangiji ta'ala ya ce a fi qulubihim maradun shin yanzu wata rashin lafiya ce ta munafirci ke cikin zukatansu amirtabu ko kuma sun yi shakka ne game da alqur'ani da shi manzan am yakhafuna ubangiji ta'ala ya ce ko ku tsoro suke an yahifallahu alaihim wa rasulu Allah da manzansa su zalunce su tambaya Allah yake ɗaya daga cikin uku Allah ya tambaye su wai me yake hana su cewa su meka wuya dadi ko wahala cewa su suke da gaskiya ko su ba su da gaskiya su yarda da cewa babu wani hukunci bayan hukuncin Allah menene yake hana su a fi qulubihim marad shin wai rashin lafiya ce ta munafirci ke akwai a cikin zukatansu sai ce amirtahu ko kuma kokonto ne suka yi game da shi littafin Allah da manzon da ya turo musu sai ce am yakhafuna ko kuma tsoro suke an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu Allah da manzansa su zalunce su lafazin an yahifa Allah an gane ko karka karanta an yahifa Allah kuskure ne an yahifa Allah ha'un ne an ciro shi ne daga al-haif idan aka ce al-haif shine al-ghul zalunci kenan shine yace am yakhafuna shin ko tsoro suke an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu Allah da manzansa su zalunce su bal ulaika humu zalimun ubangiji ta'ala yace bari dai waɗannan wato sune azzalamai domin sun zalunci kawunan su game da bujire ma gaskiya da suka yi domin duk wanda ya bujire ma gaskiya ya zalunci kansa makamanciyar wannan aya ta maimaitu tun a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ya faɗa alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila al-taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa ubangiji ta'ala yace alam tara ilal ladina shin baka ga waɗanda yazumuna suke raya annahum amanu bima unzila ilayka cewa wai su sun yi imani da abinda aka saukar maka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka na littattafai ubangiji ta'ala yace yuriduna an yatahakamu ila taguti suna nihin kai kara zuwa taguti idan aka ce ma'anar taguti a wannan aya duk wata shari'a kuma bayan shari'a ta ubangiji an gane ko duk wata shari'a kuma bayan alqur'ani da sunna sunanta taguti shine Allah ya ce yuriduna an yatahakamu ila taguti suna nihin kai kara zuwa taguti wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umarce su cewa su kafirce masa kada su yarda da shi su amince ubangiji ta'ala ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytani ne kadai yake nihi ya kautar da su daga tafarki madaidaici kautarwa wanda take mai nisa sai ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul idan an ce da su ku zo ku karbi abinda Allah ya saukar ku karbi abinda manzon shi zai ba ku ra'aitul munafiqina yasudduna anka sududa ubangiji ta'ala ya ce zaka ga munafikai suna bujire maka bujirewa to shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa izaduhu ila Allah wa rasulihi idan an kiraye su zuwa ga Allah da manzansa da ya hukuma bainahum don manzan Allah yayi hukunci tsakankanin su da hukuncin Allah idza fariqun minhum muriduna sai kaga wata jama'a daga cikin su suna masu bujirewa suna kauda kai wa in yakul lahum alhaq in suka san su suke da gaskiya ya atu ilaihi za su zo gare shi muzilina suna masu mai kauya cewa sun yarda sun amince a yi musu hukunci a fi qulubihim marad ubangiji ta'ala yace shin wai rashin lafiya ce ta munafirci ke akwai a cikin zukatansu abirtahu ko ko sun yi shakka ne game da alqur'anin da manzon da yazo da shi am yakhafuna ko ko tsoro suke an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu Allah da manzansa su zalunce su bal ulaika humu zalimun ubangiji ta'ala yace bari dai waɗannan sune azzalimai ubangiji ta'ala sai ya ce inna ma kana qaulal mu'minina sanadi kadai wato inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na an gane ko ismu kana lafazin an yaqulu sami'na wa ata'na ay qauluhum sami'na wa ata'na shine ismu kana domin an da abinda ke bayan tafi tawilil masdar sannan khabaru kana shine qaula kenan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an ya kudu sami'ina wa afana, sai ka ce fadar mun ji mun bi. Ubangiji ta'ala ya ce kadai wannan ya kasance fada ce ta mu'minai a duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa, biya kuma bainahum, dan Allah ya hukunci tsakankaninsu. Mu'minai ba su da wata fada illa mun ji mun bi. Mun ji mun bi ita ce fadar mu'minai. An gane ko? Ma'anar aya kenan. Mun ji mun bi ita ce fadar mu'minai. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa domin ya yanke hukunci tsakankaninsu. Kenan mu'mini duk lokacin da aka fada masa cewa Allah ya fada, ko manzansa ya fada, ko Allah da manzansa sun fada, to iya abin da ke kansa shine ya ce naji naji. Shi mu'mini raƙumi da akala aka san shi ga duk abin da Allah ya fada da manzansa, sawa'an ya fahimci hikima ko bai fahimta ba. In dai Allah ya ce ayi kaza, ko manzansa ya ce ayi kaza, sawa'an mun fahimci hikimar da ta sa aka ce mu yi kaza ko mu daina ko ba mu fahimta ba, to ya zama wajibi akan mu mai kauya. Wannan shine ke nuna cewa in muka yi haka mun zama mu'minai waɗanda suke na gaskiya. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce an ya kulu sami'ina wa abana, fadar mun ji mun bi, inna ma kana qaulal mu'minina. Kusan da cewa ita kadai ce fadar mu'minai. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa, ma'ana alqur'ani da sunna, li yahkuma bainahum, dan Allah ya yi hukunci tsakankaninsu. Sai ya ce wa ulaika, masu fadar mun ji mun bi, a duk lokacin da aka ce Allah ya fada ko manzansa ya fada, humul muflihuna, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama. Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce wa man yudillah, wannan kuma albishir ne Allah yake bada. Kaga ya siffanta mana mu'minai, ya siffanta mana munafikai. Munafiki sai in abu ya masa daidai sannan yake mai kauya, amma in ya saba da son zuciyarsa to zai bishiri ya kauda kai. In ya san yana da gaskiya to zai yarda da hukuncin Allah, amma in ya san baya da gaskiya to baya yarda da wannan hukunci. Shi kuma mu'mini a kowane hali ya yarda, ya amince da hukuncin Allah, sawa'an shi yake da gaskiya ko kuma jama'a suke da gaskiya a kansa. To anan sai Allah yake ba mu albishir, sai ya ce wa man yudillaha, duk wanda ya ma ubangijinsa da'a, wa rasulahu, ya ma manzansa da'a, wa yakhsha Allaha, wato ya ji tsoron Allah, ma'ana ya nisanci ayyuka na saho, wa yattaqi, ya tsara dokokin ubangijinsa, duk abin da aka ce ya yi yana yi gwargwadon iko, abin da aka ce ya daina ya daina. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humul fa'izu, waɗannan su ne marabauta game da gidan aljanna a gobe kiyama. Domin sharadin shiga aljanna shine da'a ga Allah da manzansa. An gane ku? Da'a ga Allah da manzansa. Kamar yanda malamai suka arrafa aljanna suka ce daru thawabi, daru karamati wa thawabi liman ata Allah wa rasula. Ita aljanna gida ne na karamci da sakamakon lada, amma ga wanda ya ma Allah da'a, ya ma manzon shi da'a. Duk wanda ya bi Allah bai bi manzansa ba, to shi da aljanna sai an gane ko Allah ya haramta masa aljanna. Sharadi sai kama Allah da'a, kama manzansa da'a, domin da'a ga manzon Allah na komawa karkashin da'a ga Ubangiji subhanahu wataala. Domin Allah ya faɗa man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Yace gaba ɗayan al'umma ta za su shiga aljanna a ranar kiyama sai dai wanda yake. Sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah, wane ne za a ce masa ga aljanna yace baya so? Maza Allah ya ce to man ada ani dakhala aljanna wa man asani fa la. Wannan cewa duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna, duk wanda ya saba mun tamkar an ce masa ga aljanna yace baya so. Shine anan Ubangiji ta'ala yace wa man yudi illaha wa rasulahu, duk wanda ya ma Allah da'a, ya ma manzansa da'a, wa yakhsha Allah, ya ji tsoron Ubangiji, ma'ana ya kiyaye ayyuka waɗanda suke na saƙo. Sai ya ce wa yattaqi, ya tsara dokokin Ubangijinsa. Lafazin wa yattaqi an ciro shi ne daga at-taqwa, attaqwa shine imtisalu al-awamir wajtinabun nawahi, kwatanta umarni duk abinda aka ce kai kana yi bakin gwalgwalon iko abinda aka hane ka kana hannuwa. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humul faizun, wadannan su ne masu rabo game da gidan aljanna a ranar kiyama. Makamanciyar wannan aya ta maimai tutun a cikin suratul Nisa. Ubangiji ta'ala na faɗa tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-azim. Haka can yana faɗa laysa 'ala al-a'ma haraj wa la 'ala al-a'raj haraj wa la 'ala al-marid haraj wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima. Dan haka anan ya faɗa mana wa man yudi illaha wa rasulahu, duk wanda yima Allah da'a yima manzansa da'a, wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah, ma'ana ya nisanci ayyuka na sabo, wa yattaqi ya tsara dokokin ubangijinsa, fa ulaika humul faizun, wadannan su ne marabauta game da gidan aljanna a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa aqsamu billahi shahada imani, wato sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwarsu. La in amartahum, cewa wai in har ka umarce su ka sa su wani abu ka ce ku fito fagen daga, la yakhrujun, sun yi alkawarin cewa za su fita kai tsaye ba tare da datti ba. Suwane ne? Su ne dai munafikai. Suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke rantsuwa da Allah matukar rantsuwa. Mecece matukar rantsuwa? Shine rantsuwa da Allah, kace ka rantsi da Allah. Wa aqsamu billahi shahada aymani, sun yi rantsuwa da Ubangiji matukar rantsuwarsu. La in amartahu, cewa lalle ne in har ka umarce su cewa su fito bagen daga, la yakhrujunna, lalle ne za su fito ba tare da datti ba. Ubangiji ta'ala ya ce qul la tusimu, ce da su kada ku rantse mu. An gane ku? Kada ku mu rantsuwa. Ba'atun ma'rufa, wannan dai da'a ce wadda take sananna game da ku. Za ku faɗa abu da harshenku amma babu shi a cikin zukatun, abu ne wanda tuntuni dama an san ku da shi. Faɗa ba tare da aiki ba, faɗa ba tare da cikawa ba. An gane ku? Lafazin ba'a anan khabar ne na mubtada da wanda yake mahzuf, ai hadhihi ba'atun ma'rufa, wannan dai da'a ce wanda take sananna game da ku. Ku faɗa da baka amma babu shi a zuciyarku, faɗa ba tare da aiki ba. Ko kuma ba'atun ma'rufa, faɗa wadda take sananna, ma'ana da kyakkyawar niyya, wato ita tafi game da wannan rantsuwa da kuke da harshenku, wanda kuma zuciyarku bata yarda da wannan rantsuwa da kuke ba. An gane ku? Ma'ana ku tsarkake niyya, ku aikata aiki na ƙwarai, shi ne ya fi alkhairi game da wannan rantsuwa da kuke wadda babu ita a cikin zukatun. Ma'ana ta biyu ke nan. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce qul la tuqsimu, ce da su kada ku rantse mu, kada ku mu rantsuwa. Da'atun ma'rufa, wannan dai da'a ce wadda take sananna game da ku, ma'ana faɗa ce wanda kun saba faɗa da harshe ba tare da zuciyarku ta yarda. Kenan kun saba faɗa ba tare da aiki. Sai ya ce inna allaha khabirun bima ta'malun, lalle Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, babu abin da ke kuya gare shi. Sai ya ce qul a'tiu allaha wa a'tiu ar-rasul, ce da su kuma Ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a. Fa in tawallau, in har kuka sake kuka juya baya. An gane ku? Ma'ana ba kwa ma Allah da'a, ba kwa ma manzansa da'a. To ku san da cewa fa inna ma alaihi ma hummila, kadai na kan manzanmu iya abinda aka dora masa shine ne isar da saƙo. Wa alaikum ma hummiltu, kuma ku san da cewa kadai iya abinda ke kanku shine abinda aka dora muku, aka tilasa muku na cewa ku karba masa kuma ku yi masa da'a. Wa in tu'u, in har kuka masa biyayya, Ubangiji ta'ala ya ce ta hada du za ku shiryu, shiryu wadda ba za ta taka burki da kofa ce aljanna a gobe kiyama. sun ce wa ma ala rasul babu abin da ke kan manzona in ji ubangiji ta'ala illa al-balagul mubin face isar da sako wanda yake muka ji iya abin da ke kan manzona shine isar da sako dan haka Allah ya ce masa lasta alaihim bi musaiir kai baka zamanto mai tirsasa su cewa dole sai sun yi imani kuma haka can yace walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'min kenan ya abin da yake kansa isar da sako wanda yake mabayyani shine yace kul atiqullaha ce da su kuma ubangijin ku da'a wa atiqur rasula kuma manzon sa da'a fa in tawallau in har kuka juya ma Allah baya kuka juya ma manzon sa baya fa inna ma alaihi ma gumina kusan da cewa iya abin da ke kan manzon ma gumina shine iya abin da aka tura masa na isar da sako ya ku isar wa alaikum ma gumintum kuma na kan ku iya abin da aka tura muku shine na ku karba masa ku yi masa da'a wa in tudihu in har kun masa biyayya ta haka duk ubangiji ta'ala yace za ku shiri ni zamu iya fahimta anan Allah ya takaita mana shiriya wato akan yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nemi shiriya ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sune shi fatacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda in ka bi shi ka shiri amma duk wani wanda ka bi koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ka fatacci shine Allah yace wa in tudiu in har kun masa da'a ta hata duk ubangiji ta'ala yace za ku shiri zuwa tafarki mare yake haka aya ta gabata a cikin suratul a'raf wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa dan ku shiri zuwa duk abin da kuke bukata a nan duniya da makomar ku lahira sai yace wa ma ala rasuli ubangiji ta'ala yace babu abin da ke kan manzona illa al-balagul mubin face isar da sako wanda yake ma'abucin bayani kenan maganar tirsa sako wannan ba aikin sa bane ba shi kawai iya abin da yake kansa yayi bayani yayi bayani ko bayani mai gamsarwa sai yace wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya ma waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah ya musu alƙawari da yastakhlifannakum fil ard lalle ne zai mayar da su a ban ƙasa ya maida su khalifofi ma'ana su gaji ƙasashen kafirai ma'ana duk wata ƙasa ta kafirai da dukiyar su Allah ya yi alƙawarin cewa mu'minai za su maye gurbin su ne za su gaji alaikum sharadi imani da aiki na ƙwarai idan mu'minai suka kyautata imaninsu suka aikata ayyuka na ƙwarai to Allah ya yi alƙawarin cewa zai ba su galaba akan maƙiyansu su za su gaji kudu da arewa gabas da yamma kamar yadda annabi Musa alaihi salam da jama'arsa mu'minai ubangiji ta'ala ya musu wannan alƙawari kuma da yake Allah baya saba alƙawari ya cika musu alƙawari an gane ku shi ne can Allah ya yi musu alkawari a cikin suratul qasas sannan sai yake ba mu labari game da cika alkawarin da ya yi musu a cikin suratul a'raf wa awrasna alqauman ladina kanu yustad'afuna masharikal ard wa magaribaha allati barakna fiha jama'ar da ake raunanawa shine annabi Musa da mabiyansa ubangiji ta'ala yace sai muka gada musu kasar waɗanda suke raunana su suke musguna musu muka gadar musu da masharikal ardi wato gabacin ƙasa wa magaribaha da yammacin ta Allah ya gada musu ƙasar Sham da ƙasar Masar an gane ku ubangiji ta'ala ya halakar da fir'auna da mabiyansa ya gada ma annabi Musa da jama'ar sa ƙasar Masar haka kuma Allah ya gada musu kuma ƙasar Sham ita ce birnin Qudus shine Allah ya ce wa awrasna alqauman ladina kanu yastab'afuna masharikal ardi wa magariba allati barakna fiha shine dama ya fada a baya yace innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi kusan da cewa kasa ta Allah ce shi yake gadar da ita ga wanda yaso daga cikin bayansa ba kowa ba Allah yake gadar ma sai mu ne to shine anan yace wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya ma waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah ya musu alƙawari da yastakhlifannakum fil ardi lalle ne zai maida su khalifofi a ban ƙasa ma'ana za su gaji dukkan wata ƙasa da duk wata dukiya ta kafirai kamar stakhlafal ladina min qablihim kamar yanda Allah ya mayar da waɗanda ke gabaninsu suka zamanto khalifofi suka gaji ƙasashen kafirai da dukiyarsu wala yumakkinanna lahum di an gane ko wala kamar yanda Allah ya gadar ma kenan annabi Musa alaihi salam da jama'arsa sai yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahu kuma Allah yayi alkawali zai tabbatar musu da addininsu wanda ya yarda da shi gare su ya amince da shi shine musulunci Allah zai daukaka wannan addini ya murkushe dukkan wani addini na shirme da hayaniya alkawali ne Allah ya indai mu'minai sun jaddada imaninsu sun aikata ayyuka na ƙwarai to Allah zai ba su galaba akan makiyansu za su gaje kasashen su gaje dukiya kuma addinin nasu na musulunci zai daukaka ya murkushe kowane addini sannan bugu da ƙari sai ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya yi alƙawarin canza musu da aminci bayan tsoron da suke da firgicin da suke domin mu'minai suna cikin ɗaɗɗar an gane ku suna cikin firgici da tashin hankali to wannan firgici da tashin hankali in dai sun kyautata imaninsu sun aikata ayyuka na ƙwarai to Allah zai canza musu wannan firgici ya koma aminci shine yace wala yubaddilannahu Allah ya yi alƙawarin canza musu amna wato da aminci min ba'di khawfihim bayan firgicin da ya same su ubangiji ta'ala ya ce ya abuduna ne dan su ci gaba da bauta mai halin suna amintattu la yushrikuna bi shay'a ba sa hada bautata da komai sai ya ce wa man kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirce mun bayan haka ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humul fasiqun waɗannan wato su ne marasa da'a duk wanda ya kafirce mun bayan haka ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne kangarari waɗanda suke marasa da'a hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari riwaya ta Adi ibn Hatim Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wata rana ina zaune a gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum sai ya zo sai ya kawo kukan talauci ya ce ya rasulullahi talauci ya addabe mu shi iya abin da ya kawo kukansa sannan ana nan kafin a jima hannu sai wani ya zo fashaka ilaihi kafa asali yace ya rasulullahi fashin hanya yayi yawa daga ka fita bayan gari kawai sai a tsare ka a karbe maka dukiya a taba lafiyarka shi iya abin da ya kawo kuka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga Adi ibn Hatim Allah ya yarda da shi manzon Allah ya ce masa hal ra'aital hira yace shin ko ka taba ganin kasar hira birnin hira hira birni ne wanda yake can ƙarshen sham da Allah ya ce ka taba gani hira kuntu lam araha wa qad ubitu yace ya rasulullahi ban taba ganin wannan ƙasa ta hira yace amma fa an bani labari game da ita an wasafa mun ga yanda hira take amma ban taba ganin ta ba dan Allah sai ya ce masa fa in qalati bika hayatu yace abinda nake faɗa maka ina tabbatar maka ya adi in har rayuwa ta tsawaita da kai Allah ya tsawaita kwanukanka manzo Allah ya ce masa falatarayanna wa inata tartahidu min al-hira hatta tatufa bil ka'ba la takhafu ahadan illa Allah yace wallahi zaka ga mace ta hayo rakumi ita kadai tun daga birnin hira za ta zo birnin makka ta zo ta yi dawafi ta koma ba ta tsoron kowa banda Allah babu wanda zai taba dukiyarta ko lafiyarta ko mutuncinta aminci yayi aminci maza Allah ya ce in dai Allah ya sa kana da tsawon kwana ya ce to tun daga birnin hira za ka gama ce ita kadai ta taso ta zo makka ta yi dawafi ta koma babu ta tsoron komai abinda zai taba lafiyarta ko dukiyarta ko mutuncinta ba ta tsoron komai banda Allah wannan shine wasu suke fakewa da shi akan wai halitta bulaguran mace ba tare da mijinta ko muharraminta malamai suka ce anan babu dalilin da ke bayanin halacci ko rashin halacci, labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa. An gane ko ba yana bayani bane game da cewa ya halatta mace ita kadai ta bulaguro, a yana bada labarin yanda tafiya din da tafiya nan gaba za a samu aminci. Malama sai dalilai suka zo wanda sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da baya halatta ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi tafiya mai sunan bulaguro sai da muharramin ta ko mijinta. Shi ne ya ce fa in kwana ta bika hayatu, manzon Allah ya ce in har rayuwa ta tsawaita da kai ya aji fala tarayanna wadina, za ka ga mace ita kadai akan rakumi, tartahilu min alhira, za ta lautu tun daga birnin Hira hatta ta kuma bil Ka'aba har ta zo Makka ta yi dawafi, la ta khafu ahadan illa Allah, ba ta tsoron kowa banda Allah. Adi sai yake faɗa cewa sai na faɗa tsakanina da zuciyata na ce fa aina diaru bai alladhina qad sa'aru bilad, ina ɗan ta'adda na ƙabilar ɗai waɗanda sun zafafa ƙasa wanda mutum bai isa bai je nan face sai sun tare shi sun taɓa lafiyarsa sun karɓe dukiyarsa duk ina suke a wannan lokaci. A cikin zuciyarsa shi yake faɗa a zuwa. A gane ko? Ma'ana Allah ya yi maganinsu. Sai ya ce wala in kwana ci bika hayatu, manzon Allah ya ce masa in kwanukan rayuwa sun yi tsawo da kai ya adi, manzon Allah ya ce la tufta hanna kunuzu Kisra, ya ce taska taskoki na Kisra wato sarkin Farisa, manzon Allah ya ce za ka ga an buɗa su, duk wata mangaza da ya tare zinare da azurfa to mu'minai za su yi galaba wannan mangaza duka a fasa ta za a kwaso ganima ce da yaki. Manzon Allah ya ce in har rayuwa ta yi tsawo da kai, ya ce taskoki na Kisra sarkin Farisa za ka ga an rusa su. A wancan lokaci yanda kamar Amerika take a yau a doron ƙasa, haka Kisra take, wannan Farisa take, domin Kisra lakabi ne na duk wanda yake mallakar wato birnin Farisa, ƙasar Farisa, daula ta Farisa a wannan lokaci. An gane ko? Duk da cewa Amerika cika baki ne a yau, an gane ko? Kuri ne da barazana sun nuna cewa su ne gendarmen duniya, kuma tsoron ya shiga cikin zukatan jama'a. Yaki ne na baka. To ita abinda muke so mu gane, ita Kisra wannan ita Farisa a wannan lokaci daula ce kenan tamkar Amerika a yau, wanda ana tsoronta, ana ganin wa yake da karfin soja da makaman da zai iya yin gadaba a kanta. To manzon Allah sai yake bashi labarin cewa in dai rayuwa ta tsawaita da shi, yace da tufuta hannu kunuzu Kisra, taskokin Kisra manzon Allah yace za a buɗa su, ma'ana mu'minai za su yi galaba a wawushe wannan duk abin da ya mallaka zai zama ganima ga mu'minai. Kultu sai na ce masa Kisra ibn Hurmuz, Kisra dan Hurmuz ko wani Kisra daban? Abin ya daure masa kai, manzon Allah ya ce masa Kisra ibn Hurmuz, wanda din ka sani sarkin Farisa, manzon Allah ya ce shi dai. Sannan manzon Allah ya faɗa masa ya ce da in qalat bika hayatu, ya ce hallo in rayuwa ta yi tsawo da kai. Manzon Allah ya ce la tarayanna rajula yukhriju mil akafihi min dhahabin wa fidda yadlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu bihi, ya ce wallahi in dai rayuwa ta yi tsawo da kai, Allah ya sa in kana da kwanaki nan gaba, manzon Allah ya ce za ka ga mutum mawadaci ya ciko tafin hannunsa da zinare da azurfa, yana yawo yana neman wanda zai karba sadaka, manzon Allah ya ce ba zai samu wanda zai karba masa, zai ciko hannu da zinare da azurfa yana yawo nema yake wanda mabukaci zai karba, ba zai samu mutum da zai karba ba. Kamar misali mutum ya ɗauko malatta kuɗi yau yana yawo da ita, nema yake wani almajiri zai karba, wani mabukaci zai karba, ba zai samu. Yanda a ƙarshen duniya Allah zai wadatar da al'umma, sadaka mutum zai ɗauka ya je ya bada zinare wanda za a ba sai ya ce inda jiye ne ka zo da ita da na karba, amma yau ba ni ban da bukata, yau ni ma ina da kaga. To ina wanda ya kawo kukan talauci? sai manzon Allah ya ce masa wala yalqayanna Allah ahadukum yawmal qiyama wa laysa bainahu wa bainahu tarjumanun mutarjim yace kuma ka tabbata cewa kowanne daya daga cikin ku a ranar kiyama zai hadu da ubangijinsa kuma za su tattauna da ubangiji tsakanin shi da Allah babu wani an tamfara shi da zai musu tarjuma Allah zai fada kai zaka fada kuma ka fahimci me ubangijin kai fada ba magana wanda zai yi an tamfara shi tsakanin ka da shi ubangiji ta'ala zai fada game da tattaunawar da za su yi da bawansa shine yace fala yaqulanna lahu dalle ne ubangiji ta'ala zai fada ma bawansa alam ab'ath ilayka rasulan fayuballighu shin ban tura maka manzo na musamman ya isar maka da sako na fa yaqulu bala sai bawa yace kwarai ya ubangiji na ka ku aiko mu manzo sakonka fa ya isar mu fa yaqulu alam budi kamalan ubangiji ta'ala yace shin ban baka dukiya ba na baka daga fadalata fa yaqulu bala sai yace kwarai ya ubangiji na fa yanzura an yaminihi fala yara illa jahannam a lokacin nan dan adam sai bawa sai ya diba damar sa ba zai ga komai sai wutar jahannama tana hababbaka wa yanzura an yasalihi sannan ya kalli hagunkin sa fala yara illa jahannam wato sai wutar jahannama tana ci balbal adi yace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ittaqun nar walau bishikki tamra ku yi kokarin sanya garkuwa da shamaki tsakanin ku da wuta ko da daidai da tsagin da binu ne ku dauka ku bada sadaka faman lam yajid manzon Allah yace duk wanda bai samu daidai da tsagin da binu barin da binu da zai bada sadaka manzon Allah yace fa bi kalimatin sa dai ba yayi kokarin kare kansa tsakanin shi da wuta koda kalima ce daddada domin kalima daddada ita ma ladan sadaka ake samu sadaka ko tana zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da azabar Allah adi Allah ya kara masa yadda yace fara'aitu wa inata tartahilu min al-hira hatta taquba bil ka'aba la takhafu illa Allah Allah ya tsawaita mun kwanin ka rayuwa sha wallahi da idona na ringa ganin mace za ta taso daga kasar hira ta zo makka ta yi dawafi kuma ta koma lafiya kalau babu abin da yake tsangwamarta yace wa kuntu mimman iftataha kunuza kisra ibn qurba yace kuma ina daga cikin waɗanda da su aka je aka murkushe daula ta farisa aka fasa wannan taskoki na kisra kamar yadda manzon Allah ya faɗa ma sai yake faɗa ma almajiransa lokacin da yake faɗa musu wannan hadisi yace wala in qalat bikum hayatu yace in har rayuwa ta tsawaita da ku yace la tarawunna ma qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi za ku ga abin da manzon Allah ya faɗa domin me gaskiya ne abin gaskatawa ne yace za ku ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa mutum zai cika tafinsa da zinare da azurfa ya fito yana yawo yana neman wanda zai karba ya rasa wanda zai karba dan haka a karkashin wannan aya malamai suka ce akwai dalili wanda yake tabbatar da khalifanci na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da kuma jagoranci na Khulafa'ur Rashidun khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu domin hadisi ya inganta na cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da khilafatu ba'di 30 sana khalifanci bayana shekara 30 ne kuma ta kulu mulka sannan kuma sai zaman to mulki ne sarauta ce iya khalifanci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 30 Abu Bakar shekaru 2 da wata 6 Umar yayi shekara 10 da wata 6 in an gama shekara nan kenan shekara 13 an gane ku shekara 13 Usman wato Usman yayi shekara 12 a wannan Abu Bakar yayi shekaru 2 da wata 6 sannan Umar yayi shekaru 10 an gane ko da wata 6 in mun hada shekara nawa 13 sannan Usman Allah ya kara masa yadda wato yayi shekaru 2 in an gama wannan yayi shekara 12 25 sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda shi kuma yayi shekara 5 kenan duka watanni ne dai suka wannan shi yasa shi abokan sai ya daida a shekaru biyu, amma shi ya dora a shekaru biyu da wata shida. To shi ne a bangaren lissafi shidan wata shida sai a zarce shi sai a ce shekara biyu. Kamar yadda shi ma wannan ya yi Usmanin Umar ya yi shekara goma da watanni, shi kuma sai aka ce shekara goma ya yi. Usman shi kuma sai ya yi shekara goma sha biyu, Ali sai ya yi shekara shida. In ka haɗa ga sha biyu ga shida sha takwas, in mun haɗa da goma na Umar 28, in mun haɗa da biyu na Abubakar kenan shekara 30. Maza Allah ya ce khalifanci baya na shekara 30 nan, bayan haka ya ce sai mulki. To don haka waɗannan abubuwa da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari duka adiyu, Allah ya ƙara masa yadda yana da rai. Allah ya nuna masa waɗannan al'amura daga ciki, kuma ya ce ku sa ido ku tsare, in dai Allah ya sa kuna da tsawon kwana, to abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za ku gan shi da ido. Kaga a nan shi ne ya ce Allah ya ma muminai alkawali, waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah ya musu alkawalin zai maida su khalifa a ban ƙasa, kamar yanda ya maida wanda ke gabaninsu suka zamanto khalifofi, yanda Allah ya maida annabi Musa da jama'arsa suka zamanto khalifofi, ya hallaka Fir'auna da jama'arsa. Musa da jama'arsa suka gaji Fir'auna, suka gaji duk abin da Fir'auna ya tara, suka gaji ƙasar Masar. To Allah haka Allah ya yi alƙawarin mu'minai za su gaji duk abin da kafirai suka tara. To haka Abubakar, haka mu'minai wato suka gaji abin da Kisra sarkin Rum ya tara na dukiya. Shi ne sai ce wa man kafara ba'da zalika, duk wanda ya kafirci bayan haka, ma'ana ya butulci ma wannan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne marasa da'a. Sai ya ce wa aqimus salata, ku tsaye da sallah a lokacinta. Wa atu zakata, ku bayar da zakar dukiyoyinku ga waɗanda suka cancanta a basu. Wa atiqur rasula, kuma manzona da'a, la'allakum turhamuna, dan a ji kanku a gobe kiyama. Ka gane ku? Wa atiqur rasula, kuma manzona da'a, la'allakum turhamuna, Ubangiji ta'ala ya ce dan a ji kanku a gobe kiyama. Sai ya ce la tahsabanna alladhina kafaru, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku zaci waɗanda suka kafirce mun, duk inda suke kada ku zaci mu'jizina fil ardi, masu gagarata ne a ban ƙasa. Gane ku? Duk wani kafiri Allah ya ce kar ku yi zaton cewa ya gagare ni. La tahsabanna alladhina kafaru, kada ku zaci waɗanda suka kafirce mun, mu'jizina fil ardi, masu gagarata ce a ban ƙasa. Wa ma'awahumun nar, Ubangiji ta'ala ya ce makomarsu dai a ƙarshe ita ce wuta. Wada bi'sal masir, Ubangiji ta'ala ya ce tur da makoma a ce wuta ita ce makomar bawa, to makoma ta yi wuta. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.